Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai Clohas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da alon da kuma niya kana masu na'uran computer a lokacin da suke son kama tashar to sai su dandangula voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau talata 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu mai kunsa Ibrahim Abamu dandanan labaran.
To shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sabon mai ba da ƙasa shawara kan tsaro Lieutenant General HR McMaster wani ƙwararre kan dabarun soji. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence jiya Litini ya jaddada matukar goyon bayan da Amurka za ta ci gaba da ba da NATO da kuma Turai. Sannan sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗi jiya Litini cewa Amurka ba ta da niyyar kwace man fetur na kasar Iraki.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa tsohon shugaban kamfanin NNPC na Najeriya Andrew Yakubu ya ce a mayar masa da kudin sa da aka kwace ko akan wata hujja
yadda ita EFCC ta dauko wannan abun in ta yi wasa sai daga ƙarshe an wanke shi saboda ba su dauko tsarin da doka ya tsara ba kuma ba sa gaya mutane gaskiya akan abin da yake faruwa a kotu.
A can jihar Niger ko wata kungiya ce mai zaman kanta ta kai karar majalisar dokokin jihar ko akan menene
House of Assembly sun daure ma wannan abin gindici shine muka tsaya cewa to mu dole ayi abin da ya kamata
da kuna ne majalisar na daure ma cin hanci da rashawa gindike
abin da kawai take kenan kuma abin da muka faɗa a lita kenan shi ma speaker ya sani
kana muna dauke da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sabon mai ba da ƙasa shawara kan tsaro Lieutenant General HR McMaster wani ƙwararre kan dabarun soji wanda ya dade yana aikin soji. Trump ya bayyana McMaster ɗan shekaru 54 da haihuwa da mutum mai matukar basira da kuma sanayya da yake yin sanarwar a wurin shakatawarsa na Mark Mulago da ke gabar tekun Atlantic a Florida. Trump ya ce shi kuma Lieutenant General Kate Kellogg wanda shi ya yi mukaddashi kafin nan a yanzu zai zama shugaban ma'aikata a majalisar tsaro ta ƙasa. A halin da ake ciki yanzu Mark Master shine daraktan cibiyar haɓaka dabarun aikin soji wadda aikin ta shine hada hancin dukkanin dabarun iya yaki zuwa gundarin matakin soji da kuma tuntubar sauran cibiyoyin gwamnati. Trump ya zabe shi bisa wato sauran waɗanda suka yi takara su uku ciki har da Kellogg. McMaster zai mai gurbin Michael Flynn tsohon janar din soji din nan da Trump ya sallama daga aiki a makon jiya bayan yayi kwanaki 24 kan aikin wato tun kahuwar gwamnatin Trump mai mazauni a Washington. Sabon shugaban ya faɗi makon jiya cewa ba zai lamunta da ƙaryar da Flynn yayi ma mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ba game da tattaunawarsa da jakadan Rasha a birnin Washington makonni gabanin rantsar da Trump wata ɗaya da ya gabata.
Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence jiya Litinin ya jaddada matukar goyon bayan da Amurka ta za ta ci gaba da nuna ma NATO da Turai. To amma dai ya ce har yanzu kasashen Turai da dama basu da abin da ya kira cikakke kuma sahihin tafarki na ƙara kason kuɗin da suke ware ma ɓangaren tsaro balle ma har su biya kason su na karo-karo da ake ba wannan ƙungiya da ta kai shekaru 10 da kahuwa. Da yake jawabi a headquarters NATO da ke Brussels, Pence ya bayyana cewa Amurka ce kawai da wasu ƙasashe hudu daga cikin jimlar ƙasashe 28 da ke cikin ƙawancen ke cika ka'ida da ware kashi biyu na tattalin arzikinsu kan tsaro. Muna da niyyar ƙara yawan kuɗin da muke kashewa kan tsaro. Amurka za ta ci gaba da sauke nauyin da ya rataya a wuyanta a cewar Pence da yake bayyana aniyar sabuwar gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump. To amma fa sai ya ƙara da cewa yanzu fa lokacin aikatawa ne ba lokacin surutu kawai ba da ya koma kan kasashe 23 da ba su cika kaidan ta akalla kashi biyu. Pence ya samu goyen bayan Secretary General din NATO Jens Stoltenberg wanda ya ce ina mai cikakken goyen bayan wannan raba nauyin abin farin ciki shine mun dau harama.
To karfa a sha'afa ana shan labarin ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗi jiya Litini cewa Amurka ba ta da niyyar kwace man ƙasar Iraki, wani abin da a baya shugaba Trump ya bada shawarar a yi a matsayin ganimar yakin da sojojin Amurka ke yi a can, kuma saboda a hana kungiyar ISIS samu ta sayar. Mattis ya yi hira da manema labaran da suka bi shi zuwa Iraki a wata ziyarar bazata wadda ta zo rana ta biyu da fara farmakin sojin da aka kaddamar na niyyar yunkurin wato korar ISIS daga sashin yamma na birnin Mosul. Ina tsammanin dai dukkanmu da ke wannan ɗakin, dukkanmu da ke Amurka, da kuma wato kanmu muke sayan man fetur kuma da iskar gas, kuma na tabbatar za mu ci gaba da yin haka, a cewar Mattis, wanda ya ƙara da cewa ba mun zo Iraki don mu kwaci man wannan ƙasar ba ne. Mattis ya kuma sha alwashin goyon bayan Iraki a tsawon yakin da take yi da ISIS. Ina mai ba ku tabbacin cewa za mu ci gaba da goyon bayanku a tsawon wannan yakin. Za mu kasance tare da ku da kuma sojojinku har zuwa nan gaba, ta yadda sojojin Iraki ne kadai ba wasu ba za su rinka kare yaucin ƙasar, a cewar sa. Da aka tambaye shi ko Amurka za ta ci gaba da zama a Iraki bayan yakin Mosul, sai ya ce, ina ganin za mu dade muna wannan yakin, kuma za mu ci gaba da goyon bayan juna. Laftana General Stephen Townsend, wanda ya jagoranci rundunar gamayyar da Amurka ke jagoranta, wadda ke kokarin fitattakar ISIS, shi kuma har cewa yayi, ba na jin gwamnatin Iraki za ta buƙaci mu fice nan da nan bayan yakin Mosul. Ina ganin gwamnatin Iraki ta fahimci cewa wannan yaki ne mai sarƙaƙiya, kuma za mu ci gaba da wato za ta ci gaba da buƙatar sojojin gamayya koma bayan yakin na Mosul.
Da ɗanɗan jakadan Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya Vitali Chokin ya mutu ba zato ba tsammani jiya Litini a birnin New York, kwana guda kafin ya cika shekaru 65 da haihuwa. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta bayar da sanarwar rasuwar tasa a wata takardar bayani ba tare da bayyana musababin rasuwar tasa ba. Shugaban babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya Peter Thompson ya gaya wa muryar Amurka cewa an gaya masa cewa Chokin ya mutu ne ta bugun zuciya a ofishin jakadancin Rasha da aka kai shi asibiti inda ya mutu. Nan da nan takwarorin aikinsa na diplomasiya suka shiga shafukansu na sada zumunci, suka yi ta bayyana alhininsu da juyayensu kan mutuwar da ba zata. Na yi matuƙar baƙin ciki da jin cewa abokina kuma takwaran aiki na Vitali Chokin ya mutu, a cewar jami'in diplomasiyyar Birtaniya a Majalisar Ɗinkin Duniya wato Matthew Raycroft, wanda ya ƙara da cewa Allah ya ji ƙansharren jami'in diplomasiyyar kuma jangwarzo. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara da batun neman da tsohon shugaban hukumar kamfanin mai na Najeriya NNPC wato Andrew Yakubu ya nemi a mai masa da kudinsa da aka kwace. Ga dai Mahmud Ibrahim kore da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A ranar 13 ga wannan wata na Fabrairu ne babbar kotun tarayya da ke nan Kano ta bada odar mallaka a gwamnatin tarayya kudaden da hukumar EFCC ta ce ta gano a gidan tsohon manajan darakta na kamfanin na NNPC Mr. Andrew Yakubu da ke can jihar Kaduna. Amma lawyer barista Amir Raji mai lambar San ya gabatar wa kotun bukatar soke order, yana mai cewa hukumar ta EFCC bata cika sharuɗan da doka ta gindaya ba. Dindai masana harkokin shari'a da dokokin ƙasa suka fara bayyana ra'ayinsu dangane da wannan batu.
Abin takaici ne yadda wato tsofaffin shugabanni suka yi ta'ammuli da kudaden mu, kuma in wannan abu gaskiya ne ka iya cewa ma tsababar rashin imani ne. Amma kuma babban abin takaicin kuma shine yadda ita EFCC ta dauko wannan abun, in tayi wasa sai daga ƙarshe an wanke shi, saboda ba su dauko tsarin da doka ya tsara ba, kuma ba sa gaya mutane gaskiya akan abin da yake faruwa a kotu. Yanzu da yawa daga 'yan Najeriya an ce musu kawai kotu ta ce ta ba wa gwamnati kudin bayan ba haka bane ba kotu ta bada umarni ne na wucin gadi cewa gwamnati ta rike kudin har sai lokacin da aka yi shari'a kuma shari'an nan ko fara ba ai ba kuma in ka kula da abubuwan da shi lauyan wannan Andrew Yakubu din ya kawo na dalilan su na cewa a saki kudin in har doka za abu ba siyasa ba kuma ra'ayin mutane ban kai wasa daga karshe sai an saka saboda hukumar EFCC ba ta biyar da doka ta tsara ba tun daga case din James Ibori kotun koli ta yi bayani dalla dalla cewa idan ana zargi an aikata laifi a guri kaza to kotun gurin ke da hukumi yanzu waɗannan kudade ai a Abuja yayin matsayin nashi kuma idan an sace wannan kudade to anan Abuja ake zargin an aikata laifi amma ita hukumar EFCC ta zo kotun tarayya dake zama a jihar Kano maimakon aje kotun tarayya dake zama a Abuja in ba za ka shigar a Abuja ba sai ka shigar a Kaduna inda aka samu kudin
barista Abdullahi Bulama kenan wani lawaya a nan Kano shi kuwa barista Abdul Adam Fage shawara ya bayar hukumomin yaki da rashawa a Najeriya kan bukatar zurfafa bincike a kowanne sha'ani gabanin mika shiga kotu
gaskiya su federal government su zage dantse wajen nemo wa'anda ya kamata su hada kai da hukumomin nasu da kuma su lauyoyin na waje wanda su ma dai kaman sun yi shura a wannan aikin a ranka aikin tare saboda gujewa duk irin wa'annan abubuwan saboda in aka ce wai sauri za a yi ce wai an nemo wani abu an maido federal government a ƙarshe sai kaga abin da ake bukatan bai samu ba to ƙwara tsaya a tsefe inda ana tuhumar mutum ne da yin laifi ai baya tsufa ko a shekara a ce lokacin wato ka san akwai wasu abubuwan da zaka ga akwai iya lokacin da ya kamata ka kai ƙara ma to me zai hana tsaya a tsefe kafin a tafi kotun yanzu kaga irin wannan kadai sai kaga an shekara 2 3 ana yi ba amma zo an yi main case din ba ana magana a mai order da aka bayar ma na karɓar kuɗin ba daidai bace daga nan in an ce daidai ce ɗaya bangaren ya ce zai yi appeal daga nan in shi ma court of appeal ta ce daidai ne ko ba daidai ba ɗaya bangaren da bai ji dadin ya ce sai ya tafi supreme court to kaga duk irin wannan sannan wani lawyer daga nan ya ce nemi dakatar da charging da ma ake tunanin nan gaban za su kawo sai an gama jin wancan magana akan order da aka bayar to kaga duk irin wannan yake ga an jagula abubuwa
yanzu a yanzu dai kotun tarayyar da kenan Kano bata kai ga sanya ranar sauraron wannan batu ba da lawyer Andrew Yakubu ya bujiro da shi Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
mu zo mu ga alƙali
To a can jihar Niger ko wata kungiya ce mai zaman kanta ta rubuta takardar koke ga hukumar nan mai yaki da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon kasa wato EFCC cewa majalisar dokokin jihar ta Niger na marawa cin hanci da rashawa baya ga kuma Mustafa Nasir Batsari da karin bayani a cikin wannan rahoton
Wata kungiyar tabbatar da yin adalci a jihar Niger Najeriya ta maka majalisar dokokin jihar Niger a gaban hukumar yaki da masu yi ma dukiyar kasa zagon kasa a Najeriya EFCC saboda zargin da kungiyar ke yi ma majalisar na daure ma cin hanci da rashawa gindi a jihar kungiyar dai ta rubuta wata takarda ne ga hukumar ta EFCC inda take zargin majalisar dokokin jihar Niger da yin kafar angulu a kokarin hukunta wasu tsaffin ma'aikatan pension jihar Niger da aka samu da laifin sace sama da naira miliyan 261 na ma'aikatar pension jihar Malam Muhammad Abubakar shine shugaban wannan kungiya
ai shi da ya samu ka rubuta wannan leta muka yi copy din gwamnati muka yi copy din EFCC muka yi copy din SSG Niger muka yi copy shi ma chairman amma saboda mun ji cewa House of Assembly sun daure ma wannan abin gindi shine muka tsaya cewa to mu dole ai abin da ya kamata
duk kuna ne majalisar na daure mutun hanci da rashawa gindi kenan
abin da kawai take kenan kuma abin da muka fada leta kenan shi ma speaker ya sani
amma kon jiya ne dai majalisar dokokin jihar Niger ta kada ƙuri'ar yanke kauna ga shugaban hukumar kula da harkokin ma'aikata na jihar Niger Alhaji Shehu Galadima saboda a cewar majalisar shugaban hukumar ya ki kaima yan majalisar kofin rahoton committee da ya samu waɗancan tsaffin ma'aikatan pension da laifin satar waɗannan makudan kuɗaɗe Honorable Malik Madaki Boso shine shugaban committee kula da harkokin ma'aikata na majalisar
matakin da muka doka kan shi na rena mu da yayi ya rena wanga institution ne ya rena house of
daga shi an kai karin kurin EFCC da sauran jama'a cewa kuna daure mu cihanci da rashawa gindi me ya zaku da wannan masu wannan korafi
to ai ka gani kara ne kace an kai kuma ka san an kai ka kara dole za ka bayyana to kuma mu dai in game da wanga bone muna da kowani irin cikakken bayani da zamu bayar
shugaban hukumar kula da harkokin ma'aikatan jihar Niger dai Alhaji Shehu Galadima ya bayyana dalilinsa na hana ƴan majalisar kofin wannan rahoto
a matsayinmu na hukumar daukan ma'aikata da ladabtar da su a dokan ƙasa ta kirkiro mu a cikin dokan ƙasa din a san shashi na 202 wanda ta ba mu ƙwayin guwa muna da iko mai wannan aiki ba tare da wanda gauja sa mana baki ba sa mana hannu ba har sai mun gama to muna abin ga muna mai shi ban kammala ba yanzu haka kudin da ma'aikata suke ana kokarin a san yadda suke a tabbatar an tara wannan kudi din ya koma ga mutanen pension don a biya su wasu ma marayu ne
Mustapha Nasir Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ce karfe 12 na tsakar dare da minti 16 kafin shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Wanda yake mulki yana san zuciyarsa. So da ka idan mutanen AP suna ganin cewa amfani da ƴan sanda shi da sanar burinsa. ƴan sanda ko kotu ba su ce maka ga ra'ayinka ba. Sai ya mu tsamu gyara kanmu kuma zamu gyara kanmu wallahi. Abokin hamayya fa da yake so kasa daga gazawarka. Duk abin zai kare ka shi zai yi. Ya rigare ka kuma ta ce baka yi ta ba. Saboda haka rigimar rayuwar siyasa don wani ya ce baka yi sa ba kai ka san ka isa. Shi da ya gaza din shi yake sonin hainar ai. Abinda muke a yanzu ake mana yanzu me ba AP ba muna suna maye ba. Me ba sai muna ba.
To a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin shin wake wannan magana ko me a ina yake wannan magana ko me yasa yake wannan magana yanzu ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
abin da zan gaya maka da kamaru jam'iyya sun fi wadan kusan 200 da wani abu sai Paul Biya zaben shi ake yi ba dukan mutane yake kwace mulki ba
kamaru ba demokrasiya yake ba kasa ce wanda kawai idan ka fidda kanka sai azo ka baka cin hanci ko rashawa shikenan a samu a rufe ma bakinka
duk ƴan takaran da suke kamarun nan duka kudi kawai suke so in mutu ya fito ya holon shi in ya samu dan kudin shikenan sai ya tafi ne waje ya zauna
a cikin tripartite an yi yarjejeniya cewa shugaban kasa zai shekara 5 kuma su daya da aka zo kudurin din ya su
ba wa ji shekara 7 ka sake tsayuwa to ba ta sai kai shekara kaza ba a'a in dai yana da karfin shi da lafiyan shi ya isa ya tsayuwa har sai ran da Allah ya dauki ran shi
jama'a muna fatan mun samu kula mai lafiya a wannan shiri na tsaka mai wa ne mutanen kasar Kamaru suna da dalilai da yawa da ke saba wa juna a tsakanin su ya su kan son da suke yi wa ko kuma kyamar da suke yi wa shugaban su Paul Biya
ni ne Alhaji Shehu Duwara mulkin da yake gaskiya mu kan da yake akwai zaman lafiya muna gode ma Allah wannan kan amma ta shani wani shashi kuma gari na karfi wannan kuma duk Allah ne mai yi amma zaman lafiya ya fi mana
Yuna Joseph daga Marwa ina ban son Paul Biya saboda ba mu zaman lafiya ce an murfin frontier ba ma jin dadi muka ban so sai profession zabe ga ban so sosai muna wahala Marwa ai yoman ta da mu ai idan ba mu so sai Allah daga sai wannan muna Marwa daga Marwan kenan
ba shakka mun san cewa mutane da yawa za su yi mamaki su ji cewa akwai jam'iyyun siyasa sun kai 300 a kasar Kamaru idan aka yi la'akari da cewa an share shekaru sun fi 30 kasar nan tana karkashin mulkin jam'iyya daya kuma shugaba daya wato Paul Biya to idan akwai jam'iyyu haka da yawa ya aka yi kullum mutum guda ne chal yake cin zabe har tsawon shekaru fiye da 35 kuma wace rawa kudade suke takawa a harkar zaben kasar Kamaru ne da ma siyasar ta sannan kuma ashe kundin tsarin mulkin wannan kasa din bai kai da tsawon mulkin da mutum zai yana mulki ba wanda bayan ya gama su dole ya sauka wani ya haushi ma ya dana duk wannan suna cikin abubuwan da zamu taba a shirin yau da ke duba tsawon mulkin Paul Biya da kuma tasirin sa akan rayuwar yau da kullun ta mutanen wannan muhimmiyar kasa ta Afrika ta yamma wannan fafatar dai ana yin ta ne tsakanin Alhaji Rilwan Sharubutu na ita jam'iyyar mai mulki ta shi Paul Biya din wato jam'iyyar IDPC da kuma Alhaji Sani Yaro matan Hausa na jam'iyyar Adawa ta UMS kuma za mu tashi ne daga inda muka tsaya a makon jiya wato da tambayar da muke yi wa shi Alhaji Rilwan Sharubutu din game da dadewar shugaban nasu Paul Biya kan mulki da kuma alakar hakan da siyasar demokradiyya Alhaji Rulano, ɗaya daga cikin abubuwan da mutane in sun dubi kamar suke tuna kamar da muka fara shirin nan Alhaji Sani magana shine dadewa Paul Biya akan mulki da shekarun da yi. Idan an ce akwai demokarasi akwai siyasa tsarin siyasa, ai ya kamata ko a ce ana sa ana bai mutane dama su tsaya zabe, to ba shekarun nan da yi shi kadai ne. Ta yaya zaka ga mutane cewa akwai siyasa adalci a cikin Kamaru?
To abin da zan ga maka da Kamaru jam'iyya sun fi wajen kusan 200 da wani abu.
A yanzu haka.
A yanzu haka.
300 ne ma to.
Kuma 300 da wani abu nake son fara.
Na'am.
Yanzu haka. Wato abin da zan ga maka shi Paul Biya kamar da na ga maka ya aiki kuma shi zaben shi ake yi. Ba dukan mutane ke kwace mulki ba.
Amma wasu suna cewa zaben na ainihin na dole ne tunai babu dan takarar da zai takara da shi.
Ina zuwa. Duk ɗan takarar da suke Kamarun nan duka kuɗi kawai suke so. Mutu ya fito ya holon shi, In ka samu ɗan kuɗin shi kenan sai ya tafi ne waje ya zauna.
Sai ya shiru. Sai
ya ba ta samu dun sai shi nan koyaushe.
Shi wannan babban abin da yan takarar da muke da shi a nan shi da ake kira John Furundi ba kaji ya shiru abin shi ba?
Na dade wajen labarin sa ba.
To in ya yi shiru wato duk sun gudu ne sun bar baba ya aiki.
So tsaya tukuna a rarrawa kana nufin shi
muna wajen zabe.
Wa yake ba su kuɗin shi Paul Biya ne yake sayan su yi shiru ko wane ne?
A to su ya so da su wannan harkan babu ruwan wace. Sai ga mutum ya fito yana holo yana in kun ce ba kwa son shi. Ba sai ku zabi cewa ba kwa son shi ba? In kuka zabi ba kwa son shi ba wanda ya isa ki a duniya.
Amma Alhaji Rilwana ashe kundin tsarin mulkin Kamaru bai ce akwai yawan wa'adin da mutum zai yi ba ko wa'adin shekara 7-7 ne ko nawa nawa?
Ba wa'adi shekara 7 ka sake tsayuwa.
Kusa nau.
Sai shekara 7 ka sake tsayuwa.
Ya an saka
ku. Sai shekara 7 ba ce sai kai shekara kaza ba a'a. In dai yana da karfin shi da lafiyar shi ya isa ya tsayuwa har sai ran da Allah ya dauki ran shi. Wanda ya kada shi ya dauki mulki. To kuma duk zaben da ake yi kuma RDP sai na duk kasan Kamaru su opposition ko a Duala ko a Yaun da kawai suke su ba su ga abin da yake kada su ba. RDP sai na cikin Kamaru gaba daya. Yana da tsarin shi, akwai na maza, akwai na mata, akwai na yara. A cikin su kuma partin su babu wannan.
To
partin ne kawai haka.
Alhaji Sani, abinda kuke kenan shi Paul Biya sayan jam'iyyunku na adawa yake shi kenan shi yasa ba ku takara da shi na shugaban kasa ko don ba a baku ba a barin ku ne ku yi.
To kaji shi kanci ya gaya maka cewa Kamaru ba demokrasiya yake ba ƙasa ce wanda kawai idan ka fitar da kanka sai a zo a baka cin hanci ko rashawa shikenan a samu a rufe ma bakinka. Amma idan ka duba ai kan a ce ababen da yake faɗan nan a shekara 1992 an yi zaɓe a nan wanda shi tsohon shugaban jam'iyyar da nake ciki aka goya masa baya. Ai duk Kamaru an san shi ya yi rinjaye. Aka je court, supreme court ta ce wannan zaɓe an samu kurakurai da yawa amma dokan kundin tsarin zaɓe bai ba su izinin su soke wannan zaɓen ba ba kadda za su yi. Kaga nan ɗaya kenan Malam Aliyu. To na biyu ya yi magana cewa akwai jam'iyyu ai ba su da in ban da Duwala da Yawun ne wannan maganan sharuwutu ne kawai. Idan ka duba ni kaina a lokacin da nake wannan jam'iyya na kula da kudu da east wato gabas da kudu da tsakiya. A gaskiya mun yi aiki kwarai da gaske kuma mun kafa jam'iyya fiye da yadda ake tsammanin ta. To sai kasance dai kamar kuka faɗa ne zaɓe ne a koyaushe. Idan aka yi zaɓe ba zaɓe na gaskiya wanda kowa zai amince. Mun yi magana ɗazu ka yi tambaya a kan cewa wa'adi shugaban ƙasa bai da wa'adi ne. Akwai taron da ta shekara 1999 da aka yi yarjejeniya lokacin da guguwan West ya taso nan na Berlin. An yi tripartite. A cikin tripartite an yi yarjejeniya cewa shugaban ƙasa zai shekara 5 kuma sau ɗaya in yi shekara 5 zai sake shekara 5 shikenan ya sauka. Ake wannan yarjejeniya Malam Mustapha ba san kan da aka yi ba wannan kaga kunan da aka zo kudurin din ya soke. Na biyu an ce duk wani wannan ma'aikacin kasa a fara da shi kansa idan ya hau kansa rauta ya fara shaida ma kasa abin da ya mallaka shi kanshi ta jau shekara wajen 30-20 da wani abu kenan ana jira fada abin da ya mallaka
da wannan to tsaya Alhaji Sani bari mu ba Alhaji Sharutu Alhaji Rulwanu akwai abubuwa da yawa da Alhaji Sani ya taba na farko maganar zaben nan da yake cewa na san cewa yanzu haka akwai zabe shekarar 2018 kuma dukkan alamu na nuna cewa Paul Biya zai zo ya tsaya inda Allah ya kai ran shi lokacin duk da cewa yanzu haka an ce yanzu haka shekarun shi 80 da wani abu 80 ko da 3 ko da 4 ne ko da
kai
yawa to Alhaji Sharubutu idan ya kai shekara 5 daga yanzu nan zai kai wajen shekara kusan 90 ba wani abu kila ba dai ko biyu duk da haka zai tsaya zaben nan
to wannan bazan tabbatar maka ba saboda muna jiran sai an yi congress din party
to ina magana da Alhaji Sani yake fada da zuciwa an yi wannan shirye-shirye do an tayar
a duk wannan shirye-shiryen da ya fada yace za a yi shekara 5 an yi shekara kaza ne wannan shi yake fadan wannan magana domin
yari yake fada a
cikin kawo kundin kasan Kamaru ya kawo kundin kasan Kamaru mu gane inda aka rubuta cewa shekara 5 da yake kawai ta duko shekara 10
ai ku ku soke wannan
daidai na farko kenan muka soke kuma bayan haka kamar da na gaya maka duk lokacin zaben ya iso akwai inda aka kayyade a majalisa cewa za ba kowane shugaban party da sun karbi kudin sai su tafi a cikin su kawai kowa je yana sha'anin shi ya bar ka feeling ya bar ka sawa poll
to shekara dubu da
ai ba wannan ba corruption bane
kuka
wannan ba corruption bane wannan kine da yake nan an riga an tsara shi a kundin kasa cewa duk wani shugaban party za a bashi kudi kaza percentage ne kada mutane da yawa a ba su kudi da yawa in ka mutane kadan a ba su kudi kadan da sun dauki kudin sai su zauna abin su kawai ba sa komai
ba ka bane
mutum ba za ku zade shi ba
Alhaji Sharubutu naga wani da aka rubuta cewa hata irin wakilan na kasashen waje da akan kawo a ce wai su zo su ga zabe ko an yi daidai ko ba daidai ba wai Paul Biya yakan saya irin waɗannan mutane ne sai su shigo daman dai za su shigo kawai su ce komai ya tafi daidai a biya su su tafi abin su haka ne
bari ga maka cewa duk lokacin da aka yi zabe babu yanda za a sai wani tunda in za a yi zabe mutumin SDP yana zaune na mutumin shi Alhaji Sani na zaune mutumin duk frondi na zaune duk party na ba da mutum daya kuma an ga suna sayin takarda cewa sun yarda da wannan ɗakin zaben da aka yi cewa wane ne shi
da zuwa Alhaji Sani ya ce sun dade suna son su ji abin da ya mallaka bai ba a sani ba har yanzu me yasa ake rufin asirin abin da ya mallaka ne ku da kuke cikin jami'a kun san abin da ya mallaka Alhaji Rulwanu to a gaishe ku malamai to a shirin mu na gaba na makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dage ne sai mun bude digin dukiyar da shi shugaba Paul Biya ya mallaka ko mu ji me yasa bai cika fita waje ba yana tsoron juyin mulki ne ko me muna godiya ga bakin namu Alhaji Rulwanu Sharubutu na jam'iyyar ADPC da Alhaji Sani Yaro matan Hausa na jam'iyyar Adawa ta UMS da kuma musamman wakilin mu a can Kamaru Muhammad Awul Garba da ya taimaka mana aka haɗa shirin na aka kawo muku shi a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sakut a nan Washington DC sai anjima
to a gaida Aliyu da tawagarsa a nan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice
to a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sabon mai ba da ƙasa shawara kan tsaro Lieutenant General HR Mark Master wani kwararre kan dabarun soji mataimakin shugaban Amurka Mike Pence je Litini ya jaddada matukar goyon bayan da Amurka za ta ci gaba da nuna ma NATO da kuma tarayyar Turai Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗi jiya Litinin cewa Amurka fa ba ta da niyyar ɓace man fetur na ƙasar Iraki. Daɗaɗɗen jakadan Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya Vitali Churkun ya mutu ba zato ba tsammani jiya Litinin a birnin New York kwana guda kafin ya cika shekaru 65 da haihuwa.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu kuma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyar mu ga Yau Gambo babban jami'in 'yan sandan Najeriya da ke Abuja na rasuwar mahaifinsa Alhaji Gambo gidan masu kwando a garin Kwantagora Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin yanzu a madadin kwa da kwa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatarwa sai Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyan mu wato John Ellison ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin